A yini na biyu na zanga-zangar nema a kawo ƙarshen tsadar rayuwa a Najeriya musamman daga bukatun da masu zanga-zangar suka gabatar na adawo da tallafin man fetur da aka janyi tun shekarar 2023 a kawo ƙarshen matsalolin tsaro a arewacin Najeriya a rage albashin masu rike da makaman siyasa jami'an tsaro sun ƙara tarwatsa waɗanda suka fito a shatalitalan unguwar Bega da Tiagas inda suka koma filin wasan MKO a Biola daga bisani kuma suka doshi dandalin Ego Square suke cewa ba gudu ba jara baya abin mamaki a fitowar masu zanga-zangar na yau shine yadda wata mata mai dauke da jaririyar da aka jefa wa Tiagas a rana ta farko ta sake fitowa tana mai cewa suna nan daram sai an biya musu bukatu kafin su janye
sunana Suwaiba Abdullahi yau ma na ƙara fitowa saboda gwamnati su ji kudirin talakawa kudirin da muka fito da shi akai ba wai kudiri ne na damuwa ko na tashin hankali ba kudiri ne na man sasantawa tsakanin gwamnati da talaka saboda wannan tsadar rayuwar da ake ciki mun fito ne muna zanga-zanga na lumana a garin Abuja ma'ana kamar tallafi da aka cire na mai da tsadan kayan abinci da asibitutuka na gwamnati da wanda yanzu gara ma kaje asibitin kuɗi saboda tsananin tsada a ce wai zaka haihu ka biya naira 40,000 to abinci ka sayi shinkafa buhu 80,000 talaka ya zai yi da kansa a ƙasar nan da maganan tsaro a arewa cin Najeriya da maganan makarantu na ƴaƴanmu da mataye wanda suka dauki nauyin aure yanzu suka zama su ne masu ciyar da gidaje namiji zai fita tun safe zuwa yamma bai iya samun naira 100 ko naira 50
a wani bangare kuma wani matashi ya tofa albarkacin bakin shi akan tsadar rayuwa da ake fama da shi a ƙasa musamman ma yankunan karkara
sunana Kamilu Rabiu Dallami daga Kano sakon mu shine muna son tunube da mana da tallafin mai muna son a samu mana tsaro a arewacin ƙasar nan mu ne ba ma iya zuwa makaranta mu ne talakawa ba ma iya cin abinci a rana sau uku yunwa yana damun mu wahala tana damun mu ta rayuwa mun rasa yadda zamu babu wanda zai saba mana da wannan hanya mafi sauki in ba gwamnati ba ba dadi ne ya samu muka fito ba wahala ce ta samu muka baro ayyukan muka tauna
shi ma dan gwagwarmayar nan wanda ya yi fice a dandalin sada zumunta ya bayyana yadda jami'an tsaro suka kara afka musu da tiagas
sunana Deji Adeyeju ni lawyer ne kuma ni mai kare haƙƙin dan adam abinda ya sa mutane suna ta fitowa zanga-zanga tun jiya shine shugabannin mu ba sa ma kokari kuma ba sa ma nuna alama cewa sun damu da duk abubuwan da yake wa ƴan kasa ciwo ba yanzu ga magana rashin abinci yunwa rashin tsaro a kasa duk abubuwan nan ne yasa mutane suka fito jiya da yau amma da ya kamata ƴan sanda da gwamnati su sare kukan al'umma sun zo suna ta harbe Tiagas ko ina a kasa har sun kashe mutane da suke zanga-zanga a wurare da yawa a kasar mu ta Najeriya ni a tunanina ya kamata gwamnati ta saurin halin da mutane suke ciki yau yanzu sun attacking din mu a Bega anan Abuja kamar inda suka yi mana jiya da rana a Ego Square duk wannan abubuwan da suke yi ba daidai bane so ana so a dawo da tallafin mai na farko kenan ana so a daina biya ƴan siyasa saboda su a tunanin al'umma cewa ƴan siyasa bai kamata ana biyan su albashi ba kuma maganan rashin tsaro ƴan kasa suna so gwamnati su yi wani abu akai
a kokarin mu na neman ji ta bakin gwamnatin tarayya a yau wayoyin tarhon masu magana da yawunta ba sa shiga kuma basu ce uffan ba a kafofin su na sada zumunta da suka saba wallafa sakonni kan matsayin gwamnati idan wani abu ya faru masu zanga-zangar ciki da matasa mata da yara dai na ci gaba da gudanar da zanga-zanga a Abuja, Lagos, Rivers, Kano da wasu garuruwa da dama domin mika korafe-korafen su kan sauye-sauyen tattalin arziki da yayin sanadiyar tashin farashin kayayyakin masarufi da kuma ƙara jawo wa talakawan Najeriya wahala inda masana ke cewa kamata yi gwamnatin tarayyar ta fito ta yi jawabi da su Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.